إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك السادوة أولا مسلا شيء متارك البركة مسلا شيء نقول لك عليك إن تكين قرن بوشي أجهر بوشي أولا يمشينا لربا يومنا شابي قوتر رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دمو دير للي حدود أربعين دشلا وانا كميك دي دير شابي قوتن أكو ميلادية تدبو بيد أشرين دبير أولا مجالسي لمكي تفسير القرآن ميقرما وانا كما منا تكين تفسير سورة المؤمنون وانا زامو تشيقا بنا تفسير آياتا آية 96 ادفع بالتي هي أحسن السيئة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. كتوري وتؤمن ديك ملكو دساكمكو ما في كو كتولي أبو مريكيو لساكمكو مفيكيو نحن أعلم بما يصفون موني مفي سنن موني مكفي سنن أبن سكي صفان تاوى. وانا آية الله سبحانه وتعالى ينا دورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكن تربة تيد زي مؤاملة وانا سكي نونا مسكي ايا وانا سكي فتا مسما غنغنو suke sifan tashi da sifofi marasa kyau iri iri suke ƙarya tashi dare da rana suke sifan ta abin da yazo da shi da cewa atatirul awwalin ta tsuriyoyin mutan da ne. Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa ya san abin da suke gaya masa, kuma Allah ya san cewa waɗannan maganganu da suke faɗa masa suna bakanta masa rai. ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون من san cewa abinda suke fada maka yana bakanta maka rai. To amma kai musu mu'amala sabanin yadda suke tsammani abinda za mutumin da ya bata maka zai yi tsammani in ka tashi rabawa kai ma kai masa ba daidai ba kai masa mummuna irin yadda ya maka saboda shi ba ya san wannan ita ce shine sakamakon da ya cancanta wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. To in ka tashi kai ka bayar musu da mafi kyau ba sakamakon da zaka yi musu ramuwar da zaka yi ba kai musu mai kyau ba a'a kai musu mafi kyau abinda ba za su taba yin tsammani ba. Allah yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa da wannan zai galaba akan su yayin da ya kasance suna masa mummunar mu'amala shi kuma yana musu kyakkyawa bal yana musu ma mafi kyau. To babu shakka wanda zai sage zai kashe musu gwiwa zai sa gwiwoyinsu su yi sanyi za su ƙara fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsu daban yake ɗabi'unsu ɗabi'unsa ba irin nasu ba ne kalarsa ba irin tasu ba ce. To ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da waɗanda suke masoyansa da waɗanda suke bakiyansa bai taba daukan fansa ba saboda an bata masa man taqama li nafsihi qattu ba taba bata masa ba yace zai dau fansa saboda bata masa kawai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata rai to an taba wani abu da ya shafi addinin Allah anan fa ba za a ga sassauci ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai nuna fushinsa ya nuna bacin ransa yayin da aka taba wani abu na addinin Allah amma dan a taba shi mutuncinsa duk da cewa mutuncinsa mutunci ne da babu mutuncin da ya kai nashi shakhsiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shakhsiya ce da babu irinta kuma taba ta taba addini ne taba annabi sallallahu alaihi wasallam da cin zarafin addini ne mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wani mutunci da kake yanzu amma duk da haka shi a karan kansa baya mayar da mummuna da mummuna kamar yadda nana Aisha take cewa la yajuz sayyata sayya baya mayar da mummuna da mummuna walakin ya'fu wa yaghfir yana gafara ne yana afuwa ne yayyafiya aje mun fara kawo misalai daga cikin misalai na sirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbata a cikin ingantattun hadisansa wanda suke labarta mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wannan umarni na Allah da yace da shi idfa billati hi ahsanu sayya je mun fara batun Abdullah ibn Ubay ibn Salul rasul munafiqin wanda yake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shigar sauri an gama shiri tsab za a dora masa kambun sarauta za a rada masa nada masa rawanin sarauta sai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka Madina sai ya zama da duka mutanen Madina sun koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun sakar masa ragamar shugabancin su wannan yasa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya rike abun a zuciyarsa ya zama da ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma zama na munafici duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuro zai yi na ci gaban addini na ci gaban musulmi shi kuma sai ya rike masa kofar ungulu lokacin da za a fita yakin Badar wasu da yawa daga cikin wasu ƙabilu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi ya ziga su har an fita tare da su ya ziga su suka jage lokacin za a fita yakin Uhud ba Badar ba yakin Uhud shi ya ziga su su jage kar su bi annabi sallallahu alaihi wasallama kada aje a kashe su a banza kamar yadda yake ce musu aje mun faɗi ruwayar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya wuce ta gaban majalisarsa yana zaune tare da wasu musulmi da yahudawa da mushrikai annabi yana kan abin hawarsa yana kan jakinsa ya goyo Usama ibn Zaid ibn Haritha yana zuwa sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tayar musu da kura annabi ya sauko ya yi musu sallama ya kama ya musu wa'azi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ce magana da kake faɗa haka take kuma magana ce da babu wacce ta kai ta kyau amma kai zamanka a gidanka duk mai so ya ji wa'azinka ya je ya same ka inda kake ba sai ka zo nan kana takura mana ba a lokacin Abdullahi ibn Rawaha wanda shi ma kabilar su daya da shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Khazraj ne dan kabilar Khazraj ne shi ma Abdullahi ibn Rawaha dan kabilar Khazraj ne amma a lokacin shi ya musulunta yace ya Rasulullahi ka rika zuwa nan majalisar tamu kana mana wa'azi ya bayarwa da Abdullahi ibn Ubay martani a nan ne rikici ya kaure aka shiga mayarwa da juna bakakken maganganu har ma abin ya kusa ya rikice ya zama fada ya zama yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi talallashin su yayi ta kwantar musu da hankali har kowa ya rutsu daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawa abin hawan sa yaje ya samu Sa'ad ibn Ubada wanda daman ya fito ne domin yaje ya duba shi baya da lafiya yaje ya gaya masa cewa gashi abinda Abul Hubab shine Ibn Salul din Abu Hubab al-Kunyat sace shiga abinda yake fada yace mun kaza da kaza Sa'ad ibn Ubada wanda shine shugaban kabilar su gaba daya a Madina yace kai hakuri ka yafe masa kaji labarin sa aida an gama shiri tsab shi za a bawa shugabanci sai kuma gashi ka zo Madina kai wo hijira duk komai ya rushe wannan ta sa ya kullace ka a zuciyarsa kamar da muka ce wannan illar mutum ya sa ya kwallafa ransa ga shugabanci kenan ba abin da ba zai iya fadawa cikin sa ba inda ya kwallafa kansa cewa sai ya zama shugaba a komai ma a siyasa ce a kasuwanci ne a addini ne ya sa wa ransa cewa shi dole sai dai a bi shi shine shugaba to wannan kwallafa rai akan shugabanci ba abin da ba zai sa shi ba zai sa shi ya kauce wa hanya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya nemi a bashi shugabanci kanku bashi saboda karshe sai ya saki hanya to shi ne daga baya bayan yakin Badar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ga yadda aka kashe manya-manyan Qurayshawa manya-manyan Larabawan Makka Qurayshawa yace lalle wannan al'amari ya riga ya fa ya bukata don haka ku zo mu yi musulunta mu yi wa manzon Allah mu baya wannan shi ne dalilin musuluntarsa ganin cewa abin ya fi ƙarfinsa in ya ce zai fito ƙarara zai yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam a kan addininsa ba zai kai labari ba don haka ya ce wa 'yan uwansa kawai ku zo mu yi mu baya abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam to duk da cewa ya shiga musuluncin amma bai dakata ba ya ci gaba da yi wa musulunci kafar ungulu yana ta masa kulle-kulle a ƙarƙashin ƙasa ya zai ga an karya musulmi daga cikin irin abubuwan da ya yi na cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Jabir ɗan Abdullah wanda al-imamul Bukhari da Muslim suka rawaito Jabir ɗan Abdullahi yake cewa mun fita wani yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shine a wasu ruwayoyi sun ce shine ghazwatul murasi a lokacin mutanen Madina mutanen Makka al-muhajiruna da mutanen al-ansar mutanen Madina suna zaune wuri guda sai wani daga cikin mutanen al-muhajirun sai ya dake wani daga cikin mutanen al-ansar ya dake shi ta baya wato ya dake shi a duwawunsa a wajen larabawa wannan wulakanci ne mutum ya dake wani dan uwansa da hannunsa ko da kafarsa ta bayansa a duwawunsa to kawai sai shi wannan al-ansari mutumin Madina sai ya ce ya lal ansar wato wayo mutanen ansar wato suka masa ɗauki an masa wulaƙanci saboda haka mutanensa suka yi wuca shi ma al-muhajiri mutumin Makka da suka yi hijira Madina ya ce ya lal muhajirin su ma mutanen Makka suka yi wuca fada zai kaure tsakanin waɗannan jama'u guda biyu kuma dukkan su musulmi kuma a lokacin an fita yaƙi da kafirai kaga abu ba zai kyau ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jiyar da manzansa wannan kiraye-kirayen da suke yi wa juna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haza menene yake faruwa sai aka ce masa kasa'a rajulun min al-muhajirin rajulan min al-ansar fa qala al-ansari ya lal ansar wa qala al-muhajirun muhajiri ya lal muhajirun aka ce masa wani mutum ne daga cikin mutanen Makka ya daki wani daga cikin mutanen Madina ta bayan sa saboda haka ya kirawo dangin sa ko ɗan uwansa ɗan kabilar sa shi ma da ya kira ɗan garin su annabi ya tashi ya same su yace da'uha fa innaha muntina ku bar wannan magana na kabilanci kabilanci abu ne mai doyi haka annabi ya kira abu ne mai doyi mai wari yadda a ɗabi'arka da Allah ya yi ka na mutum lafiyayye kake gujewa dukkan wani abu mai wari ba ka zo ka zauna da shi ba ko ka rayu da shi ko da kuwa daga jikinka ya fita so ka za ka yi ka rabu da shi so annabi ya nuna musu haka ƙabilanci yake abu ne da ya kamata duk mutumin da yake da lafiyayyen hankali ya guje shi ya kyamace shi kamar yadda zai kyamace abu mai wari ce da'uha fa innaha muntina ku bar wannan kiraye-kiraye na ƙabilanci ƙabilanci abu ne mai wari to daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo da kowa hayyacinsa ya dakatar da wannan fitina da take neman ta faru to lokacin da al-ansar lokacin da al-muhajiruna suka zo madina yan kaɗan ne to amma a hankali suna ta yiwo hijira suna ta yawa suna ta ƙaruwa kuma sannan ga auratayya ana ta yi sai aka wayi gari kuma al-muhajiruna sun fi yawa a madina wanda da su ne yan kaɗan tunda hijira suka yiwo daga wasu garuruwa suka zo madina to amma tunda ana ta yin hijira duk waɗanda suka musulunta da garuruwansu suna yin hijira su zo su samu annabi sallallahu alaihi wasallam a madina su zauna a madina duk wanda kuma yayi hijira daga ko ina ne ba wai daga makka kadai ba ko daga yaman ko daga ina yayi hijira to sunan shi al-muhajir ya shiga cikin tawagar muhajirun to ana haka sai muhajiruna suka yawaita har ma suka zo suka fi mutanen asalin mutanen madinar yawa to sai yan gulma suka je suka gaya wa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul cewa a hankali fa mutanen nan sun zo za su fi mu yawa ko ma sun fi mu yawa shine sai yake cewa awa qad fa'alu abinda suka tsara mana kenan abinda suka aikata mana kenan sai yake cewa wallahi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-adhal wallahi inji shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai yace wallahi idan muka koma madina sai mafi daukaka yana nufin kansa sai mafi daukaka ya fitar da mafi kaskanci daga garin madina yana nufin shine mafi daukaka mafi daraja a madina sai ya fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi kaskanci wal iyazu billah lokacin da ya faɗa haka labari ya ji kunna annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sayyidina umar ya tashi a fisace yace ya rasulullahi da'ni azrib unuqa hadha almunafiq da'ni azrib unuqa hadha almunafiq ya rasulullahi kalini in sare wa munafikin nan wuya kalini in tsinke masa wuya duk sun san munaficinsa saboda munaficinsa ya bayyana karara baya iya danne kiyayyarsa duk da yana nuna cewa shi ma musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a da'ahu rabu da shi gale shi la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu kada ku bude kofa kafirai su rika yada cewa muhammad yana kashe sahabbansa saboda waɗanda ba su san ɗabi'ar shi wannan mutum ba da ire-irensa za su ɗauka sahabbai ne su ba daga nesa za su zaci sahabbai ne don sun gan su tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ana ganin sa a masallaci ana ganin sa a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yaƙi za a fita ana fita tare da su saboda haka za a ɗauka daga nesa cewa su ma kamar sauran sahabbai suke to da zarar aka ji labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini an kashe Abdullahi ibn Ubay ibn Salul to mutane daga nesa za su rika cewa a'a to ya mutumin nan yana lallashi mu yana lallaba mu sai mun zo mu musulunta karshe mu ma ya kashe mu to kaga shikenan an sa wa mutane shubha da za ta sa su gujewa addinin to annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin hikimarsa duk wani abin da zai haifar da barna koda kuwa akwai maslaha a ciki amma zai haifar da barna wacce ta rinjaye wannan maslaha da ake tunani to annabi zai dakatar da aikata wannan abu kashe shi halal ne saboda yadda yake nuna kiyayyarsa yadda yake cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama to amma wannan aikata wannan halal din zai iya jawo barna kuma mai muni a ja a sawa mutane shakka da shubha akan musulunci da zanto mutane suna jin tsoron su musulunta a yi amfani da wannan a riƙa gaya wa mutane kar ku sake kuma bi mutumin nan ba ku ga wane ba da suka bi shi ba ku ci cewa da an kashe su ba ce da'ahu la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu duk irin wani abubuwa da ya riƙe wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi shi kuma kyautata masa yayi babban abin da ya faru kamar yadda imamu al-bukhari da muslim suka ruwaito daga abdullahi dan umar lokacin da ya rasu labari ya zo akwai ɗansa abdullahi shi ma sunan shi abdullahi ibn salu lokacin da labari ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin ciwon abin da mahaifinsa yake yi saboda lokacin da ya wacce magana da in raja'na ila al-madinati la yakhrujanna al-a'z minha al-adhan labari ya zo wa ɗansa sai ya je ya sabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah lalle na san ka ji labarin abin da mahaifina ya faɗa mara kyau mara daɗi a kanka na san mahaifina ne shi ya haife ni kuma abin da yake faɗa ya yi muni ƙwarai da gaske ya rasulullahi maimakon a bari wani ya kashe shi ya riƙa jin zafin cewa wani ya kashe min mahaifi duk inda na gan shi ya riƙa jin abin a raina tunda ɗabi'a ce ta ɗan adam mahaifinsa ne ko ma me ya yi masa ya ce to ƙarshe wani ya kashe shi cikin sahabbai abin ya shaidan ya yi amfani da wannan damar ya sa ni ma in kashe wannan mutum a banda ni in kashe kayana ya je ya tare kofar shigowa Madina ya ce babansa din ya zo shigowa ya ce ko dai ka janye wannan maganar da ka faɗa a kan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ni da kai ne bai bar shi ya shigo Madina ba sai da ya ce ya janye maganarsa to lokacin da rayansu ɗansa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah a'tini qamisaka ukaffinhu wa salli alaihi wastaghfir lahu ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa uku ya ce ya rasulullah ka bada taguwarka in sa shay'i masalin kafani da ita ka bada taguwarka masalin kafani da ita kuma ka zo ka yi masa sallar jana'iza sannan ka nema masa gafara ya san irin yadda ya tafka idan ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ji da daɗi ba saboda haka shi kuma ɗansa yana tausaya masa ya rasulullah ba ni rigarka masa kafani da ita sannan kuma ka zo ka yi masa sallah ka sallace shi sannan abu na uku ka nema masa gafarar Allah ya yafe masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko taguwarsa ya bashi ya ce je ka kai masa likafani da ita ya je aka yi masa likafani da ita ya ce azinni usalli alai ka sanar da ni in an gama shirya shi zan zo masa sallah lokacin sayyidina Umar yana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya je yana cewa zai tafi yayi wa lokacin da aka gama shirya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul zo aka gaya wa annabi ya tashi zai wuce game ya masa sallah sai na Umar ya rike rigarsa sai ya rasulullahi ya za ka yi masa sallah bayan shi da yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar ka rabu da ni ka kyale ni ta'akhkhar anni rabu da ni ya ce ya rasulullahi ya za ka yi masa sallah ba za ka yi masa sallah ba shi kansa Umar daga baya sai da ga wuye da ji nauyin ya akai ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan karfin hali amma a lokacin abin yana cin sa tuban din da ya gama rayuwarsa wajen cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da cutar da sahabbansa da ya hada shi buha da wayi da wayi kuma shi da yanzu Annabi zai je bayan ya bada rigar sa an masa likafani kuma ya je ya wuce ya bar sallah to abin ya tafi sai na Umar Annabi ya ce ka rabu da ni yace ya rasulullah yace ya Umar inni khayyirtu fakhtartu zabi Allah ya bani kuma na zaba ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan la yaghfir Allah lahum Allah zabi ya bani yace ka nema musu gafara ko ka nema musu gafara idda zaka nema musu gafara sau 70 din nan uslubi ne da larabci ma'ana sau ba iyaka Allah ba zai gafarta masa ba yace to Allah ya bani zabi yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum yace da na san cewa law anni a'lamu anni in zittu 'ala as-sab'in yughfar lahu zittu 'alayh law a'lamu anni law zittu 'ala as-sab'in yughfar lahu zittu 'alayha da na san cewa idan na kahara sama da 70 da aka fada za a gafarta masa to zan yi sama da 70 din ga gafarta masa to ka duba irin wannan mutumin da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ya taku da rashin mutunci kala kala tsibi tsibi ka duba lokacin da hadithatul ifk lokacin da aka yi wa Nana Aisha kahgi shi wannan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine farkon wanda ya fara yaɗa maganar da jifan sayyidatuna Nana Aisha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so cikin matansa yar wanda ya fi so cikin maza sai na Abubakar tunda ya jefe aka suka jefe ta da lalata shi wannan shi ya fara shi Abdullahi ibn Ubay shi ya fara daga nan kuma sauran munafukai da waɗanda da wasu waɗanda da wasu da wasu musulmi wanda shedan ya rude su suka shiga yaɗa maganar amma duk da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama har bayan mutuwarsa sai da ya bi shi da kyautatawa irin wannan amma wanda duk ba zai amfane shi ba kamar yadda Allah ya ce falan yaghfir Allah lahu Allah ba zai gafarta musu ba saboda haka duk yadda ka kai wato ga samun wani tagomashi na neman gafara da za a yi maka in matuƙar dai baka tsaya ka aiki na ƙwarai ba to ba lallai wannan abin ya amfane ka ba musamman ma abin da ya shafi imani da kyakkyawar aƙida musamman abin da ya shafi zunubi Allah yana gafarta shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in zunubi ne wannan zaka iya samun gafarar Allah amma shirka da Allah da kafirci duk duniya za ta hadu tana nema maka gafara Allah ba zai gafarta wa mutum ba idan har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shi ne Allah subhanahu wataala ya lamince masa addu'o'insa Allah ce ko kai sau 70 ba za a gafarta musu ba to wane ne kuma ya isa yace shi nema wa mushriki gafara za ta amfane shi ba ta amfane shi ba daga cikin irin kisoshin da suke tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da rayuwarsa wajen dabbaka irin wannan tarbiya da Allah ya masa da idfa billati hiya ahsanu sayya akwai hadisin Jabir da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito Bukhari ya ruwaito daga Jabir dan Abdullah yake cewa wata rana mun fita yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama muna dawowa sai ainihin baccin rana sai ya kama mu a wani wuri wani kwazazzabo ne da bishiyoyi masu kaya da yawa a gurin sai muka tsaya domin mu yi rurrube a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa su dan huta su dan yi baccin rana kaɗan kafin azhar to saboda haka kowa da kowa sai aka warwatsu ana ta ne kowa yana neman yar bishiya da zai je ya samu inuwa inda zai dan kwanta ya huta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya kwanta karkashin wata bishiyar kirya ya kwanta a gurin yana kailula wato yana dan bacci su ma sahabbai inda suka je suka kwanta kowa bacci ya dauke shi kawai sai cikin bacci sai ji suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su suka taso a firgice suna zuwa sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama zaune tare da wani bakauye shi ma zaune kusa da shi annabi yace wannan mutumin ina cikin bacci kawai yazo ya janye takobin da yake jikina ya zare takobin a kaina lokacin da ya zare takobin annabi ya farka yace wane ne zai kare kai yanzu daga gare ni wato yana ganin cewa shikenan ya cimma annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar ya gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yamna'uka minni waye zai baka kariya yau daga gare ni annabi yace Allah ya sake cewa Allah Allah hasau sai kawai takobin ya fadi daga hannunsa annabi sai ya sa hannu ya dau takobin yace kai kuma yanzu wa zai kare ka yace afwa ya rasulullah annabi ya kale shi idan ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo suka same shi zaune annabi ce to kunji kunji karshe annabi ya ce tashi kai tafiyarka to wannan ita ce al'afu inda al-maqdira kana da damar ka dau fansa kai ramuwar gayya amma ka cika yafi irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruba lokacin da ya shiga makka yana mai nasara akan kafirai mutanen makka bayan an shafe shekara goma da fitar da shi da suka yi daga shi da sahabbansa daga wannan gari baya ga fitar da shi kuma ba su kyale shi ba suka rika bin sa har inda ya hijira da niyyar cutar da shi da niyyar su ga cewa sun fitar da shi daga garin da yake sun kwangwatsa shi da sahabbansa haka suka yi taiwa annabi sallallahu alaihi wasallama bita da kulli iri iri har ta kai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi nasara akan su gashi yanzu shi ne ya shigo makka a matsayin fatih wanda ya bude garin makka to a lokacin sahabbai sun shigo kungiya kungiya kowace kungiya kowace kabila dauke da tutar su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace to a sa mai shela ya shiga garin makka yayin shela man dakhala darahu fa huwa amin ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل الكعبة فهو آمن أي شيء لا أقيا ومتانا مكة وانا دي يشيك جنان سيكون لي يا ديلا وانا دي بيشي تباش وانا دك يتريفن مكة منسا يشيك جنان أبو سفيان شيني سلكي مكة shi ma ya tsira ya kubuta wanda ya shiga masallacin Ka'aba ko ya shiga Ka'abar kanta shi ma ya tsira to kaga ba wanda ba zai tsira ba kenan tunda kowa ne ko dai ba ka da gida baka samu shiga gidan Abu Sufyan ba akwai masallaci ba wanda zai hana ka shiga nan saboda haka manya-manyan jima-jima shugabannin Qurayshawa sai suka shige Ka'aba Ka'aba ta shiga bakil da su saboda annabi ya ce duk wanda ya shiga nan ya haye saboda sai suka shiga Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi dawafi ya gama yayi sallah raka'a biyu a bayan maqama Ibrahim ya gama sannan sai ya zo ya kama hannun kofar Ka'aba ga manya-manyan shugabannin Qurayshawa nan waɗanda suka yi ta shirya masa tugu iri-iri gasa a gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taquluna wa ma tadhunnuna anni fa'ilu bikum me za ku ce me kuke tsammanin zan buku zuga ku a hannu an ritsa da ku suka ce akhun karim wa ibn akhin karim wa ibn ammin halim rahim suka yi ta faɗa sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama da kirkinsa wanda daban sun san haka yake ai amma kuma suka kiraga masa tun yana tsakiyarsu yana cikinsu suka yi ta bin sa da duka da cin mutunci da cin zali da cutar da sahabbansa har ta kai sun shirya da za su kashe shi ma Allah ya sa yayi hijira ya gudu suka bi shi can ma suna neman sai sun kashe shi to yau ga sa hannunsa sai ya dai da su me za ku zasu zabbuku suka ce to kai dan uwa ne mai karamci kuma ka fito daga gidan karamci ni ɗan uwanka haka suke da karamci kai mai rangwame ne mai hakuri ne mai kaza ne mai kaza ne suka yi ta fadar sifofinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan gaya muku irin abin da annabi yusuf ya gaya wa ɗan uwansa la tasriba alaikum alyawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin babu zargi akan ku babu sauran zargi akan ku a yau Allah ya yafe muku kuma shi ne mafi rahamar masu rahama mafi tausayin masu tausayi saboda haka ya gaya musu cewa babu sauran zargi ba wanda za a zarga a cikinku ko a tuhume shi da wani laifi duk an yafe muku ya ce idhabu fa antum at-tulaqa ku tafi kowa ya zama mai yanci ba wanda za a kama shi ko a ce ya zama bawa sai ya fanshi kansa ko kuma a ce a'a za a binciko laifuffukan da ya a baya a yi masa shari'a duk ba wannan annabi ce ku tafi a yau kun zama yantattu to kaga wannan ita ce shi ne al'afu inda al-maqdira ya samu ikon da ya yi ramuwa amma bai yi ba ka duba tarihin manya-manyan waɗanda suka riƙa shiga garuruwa da yaƙi suka riƙa cin garuruwa da yaƙi duk wanda ya shiga gari ya ci shi da yaƙi to sai ya kace-kace da garin musamman manyan garin sai sun ga wulaƙanci innal muluka idza dakhalu alqaryata afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alu haka tarihin yaƙe-yaƙen manya-manyan yaƙe-yaƙen duniya ya nuna tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam har kuma bayansa in banda yaƙe-yaƙen da sahabbai suka yi wanda suka riƙa kwaikwayon irin abin da ya koya musu amma tun gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar malikatu saba sarauniyar saba'i ita ce take wannan maganar innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha masu mulki in suka shiga gari lalata shi suke yi suka ci su da yaƙi duk lalata shi suke yi wa ja'alu a'izzata ahliha azilla su bayar da masu daraja a garin ƙasƙantattu a kama su cikin yanayi na wulaƙanci a je a rufe su a ɗaure su wasu a zo a kai su kotu a kun ga yadda aka yi wa sarakun abin da shi'o'su shi daga cikin shugabannin ƙasar Laraba duba Saddam lokacin da Amerikawa suka tumɓuke shi aka kama shi ku duba yadda aka riƙe masa wulaƙanci iri-iri to irin wannan a tarihi ya sha faruwa to amma annabi sallallahu alaihi wasallam da bage nabiyur rahma ne annabin rahma ne ko da ya zo da yaƙi amma kuma yaƙinsa gaure yake da rahama da jin kansa ba a kashe yaro ba a kashe tsoho ba a kashe mai ibada a gurin ibadarsa kowane addini yake bi yana cikin cocinsa yana cikin bai'arsa yana cikin ina da yana bautarsa ba a taɓa shi kaga kenan ba wai ana yaƙarsa ba ne saboda ya riƙe addininsa bai shiga musulunci ba ai la ikraha fid din ba a tarsa sawa mutum sai ya zama musulmi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yaƙin nema wa masu rauni yancinsu ne zalincin da ake yi aka hada wa musulmi da musulunci aka hada masa ruwansa gudu annabi ya zo ya bude hanya ne bai san musulunci a bashi yayi wanda zai kafircinsa ya je ya zauna ya kafircinsa ba hana shi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shiga gari ba yace aje a kona masu bauta ko da irin bauta suke aje a kona musu cocin su ko a kona musu annabi bai ba da ya shiga ma Madina shine shugaba duka an zo an yi masa mubaya'a kowa ya sallama masa manya manyan shugabannin kabilun Larabawa da suke Madina Aus da Khazraj wanda su suke da yawa sun sallama masa tun kafin ya hijira amma wannan shugabancin da ya samu bai sa ya rika cewa aje a rusa wa Yahudawa inda suke bautar su ba ko aje a gidajensu a kakkamo su ko mushrikai a hana su shirka su a'a amma dai kar su ce za su shiga haƙƙin musulmi kar su ce za su shiga haƙƙin musulmi wanda wulaƙanci ne musulunci ba zai yarda da shi ba amma dan kai addininka inginawa wannan musulunci ya bada wannan wannan shine ma ainihin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka daga lokacin da annabi ya gaya musu wannan, fa kharaju ka annama nushiru min alqubur fa dakhalu alislam, suka fito kai kace daga kaburbura aka fito da su, kai kace batattu ne suka fito daga kaburbura. Daga lokacin da suka ga irin wannan dabi'a, irin wannan hali da annabi sallallahu alaihi wasallam da rangomen sa, idfa billati hiya ahsan as-sayyi'a, suka ga irin wannan dabi'a duk sai suka shiga musulunci. Su da ake kira at-tulaqa, wato waɗanda annabi ya bawa yanci. To saboda haka irin wannan dabi'a ita ce dabi'ar da ake so musulmi a ko'ina a kowane lokaci ya sifanta da ita wajen mu'amalarsa da ƴan uwansa musulmi da ma wanda ba musulmi ba. Duk wani wanda yake da abinda yake da shi na ƙiyayya a kanka, hanyoyi da dama musulunci ya nuna yadda za ka yi galaba a kansa. Ba sai kun fito ya fito kun rukuma ba, kun kaure da faɗa, ka naushe shi ya naushe ka, ka zage shi ya zage ka, a'a, hanyoyi da dama. Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Badai wal Fawaid ya lissafo su, daga ciki hanya ta tara ya ce ita ce tafi kowace wahala, babu wanda yake dacewa da ita sai wanda yake da babban rabo. Shi ne yayin da mai hassada ya hura maka wutar hassadarsa, kai kuma ka kashe ta da wutar ihsaninka. Yana hura maka wutar hassada da ƙiyayya da ƙita, kai kuma kana bice wannan wutar da ihsani da kyautatawa. Duk sanda ya ƙara wuta wajen cutar da kai da wajen yi maka sharri, kai kuma sai ka ƙara wuta wajen yi masa ihsani da wajen kyautata masa, yana ƙarawa kana ƙarawa. Ibn al-Qayyim yake cewa wa ma azunnuka tusaddiqu bi anna hadha yakunu fadlan an tata'atahu, yace ba na tsammanin kai mai sauraro zaka gaskata cewa wannan abin zai yiwu, bare kai ka gwada yi. Ana yana cutar ka kana ƙara masa, ya cuce ka ƙara masa, sai ya ce fasma il'ana qawlahu azza wa jal, saurari maganar Allah. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun habib, sai ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytanu nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Allah ya ce da mummuna da kyakkyawa da mummuna ba za su taɓa zama daidai ba, ka ture mummuna da mafi kyau sai ka ga wanda tsakaninka da shi babu gabaciji, gaba ce baka a tsakaninku, ya dawo kamar ɗan uwa na ƙudda ƙud. Sai Allah ya ce wa ma yulqaha, amma ba kowa ake baiwa wannan baiwar ba, illa allazina sabaru, sai wanda suka yi haƙuri. Wa ma yulqaha, ba kowa ake bawa wannan baiwar ba, illa zu hazzin azim, sai mai babban lada. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, idan shaytan ya nemi ya sa maka waswasi ya yi maka wasa da hankali, fasta'iz billah, to ka nemi tsarin Allah. Innahu huwa as-sami'ul 'alim, shine as-sami'u mai ji, shine kuma al-'alim masani. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala da ya sifanta mutanen ƙwarai ya ce ula'ika yu'tauna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, waɗannan su ne waɗanda ake ba su ladansu sau biyu saboda haƙurin da suka yi, kuma suna ture mummuna da kyakkyawa. Allah ce suna ciyarwa daga abinda muka azurta su. Ibn al-Qayyim ya ce kuma ka yi la'akari da halin wani annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarinsa, annabi shi da kansa yake ba da labarin wani annabi daga cikin annabawan Allah, mutanensa sun masa jina-jina, yana sa hannunsa yana share jini daga jikinsa daga fuskarsa, amma yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lam, Allah ka gafarta wa mutanena ba su sani ba ne.
gashi sun masa jina-jina, shi da kansa yana sa hannu yana share jini daga fuskarsa, amma kuma addu'a yake musu. Yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Maqami na ihsani a cikin wannan kalma, ɗan jumla guda hudu ya hada, guda hudu ya hada musu, ihsani hudu ya hada musu. Ihsanin farko afwa, wanda zai yi wannan addu'ar kaga ya yi afwa kenan, afwa. Ihsani na biyu nema musu gafara, Allah ya yafe musu. Ihsani na uku nema musu uzuri, nema musu uzuri, hanzari. Fa innahum la ya'lamun, wasu sani bane, da sun sani annabi ne, ba su jefe ni, ba har su yi min jina-jina, sun zaci cewa ne makaryaci ne. Kaga hanzari yake nema musu a gurin Allah. Ihsani na uku yadda ya nuna tausayawarsu gare su, har ma yake cewa mutane na, yana jingina su zuwa kansa, kamar kai ne kake nema ma wani, kake kama kamun kafa ga wani, kake nema masa alfarma ko yayi wani abu, ana so a hukunta shi a hore shi, sai ka buga waya ko ka je da kanka ka ce wannan yaro na ne, wannan hajimi na ne, wannan kazaɗi na ne, aboki na ne, jingina shi ga kanka, wannan dan ka nuna ya cancanci a tausaya masa, na wani shi. Saboda haka da ya tashi sai ce liqaubi, Allah ka gafarta wa mutane na, jama'ata. Ibnul Qayyim ya ce ka saurari abin da zai kara sa maka sauki a zuciyarka, har ka ga kana iya kai ma ka aiwatar da irin wannan ɗabi'a. Ya ce i'lam anna laka dhunuban bainaka wa bain Allah takhafu awaqibaha, kana da zunubi tsakaninka da Allah wanda kana tsoron ƙarshen al'amarin zunubinka, kana tsoron abinda zunubinka zai haifar maka tsakaninka da Allah. Wa tarjuhu an ya'fu an, kana fatan Ubangiji ya yafe maka laifukanka. Wa yaghfirha laka wa yahbaha laka, ya yafe maka ya ce ka tafi ya bar maka ya barka. Wa ma hadha, duk da wannan kuma, duk da laifukanka da kake fatan Allah ya yafe maka ya gafarta maka, kuma ba wai iya nan ka tsaya ba, a'a kana so kuma ya ni'imta ka, kana so ya baka, kai ya hana ka, duk wani abu mai amfani Ubangiji ya amfanar da kai kai ma da shi, in lafiya ce kana so ya baka lafiya, kana so ya baka abinci, ya baka wadata, ya baka zaman lafiya, ya baka kwanciyar hankali, ya baka yaya in baka da su, ya baka aure in baka da aure, duk kana so, tunda cewa ga laifinka kuma kana son a gafarta maka, kayi masa laifi kana neman ya gafarta maka, bayan gafarka kuma kana neman ihsaninsa. Ba haka muke tsakaninmu da Ubangijinmu ba? Mun masa laifi kuma bayan mun nemi gafarar sai ya gafarta mana, ko mu koma muna ƴan murya ka bamu ka bamu? Haka muke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce to idan har kana yi wa Allah haka, tare da cewa kayi masa ba daidai ba, kana saɓa masa, to kai ai kai ya fi cancanta, kai ma ka mu'amalanci bayansa da irin wannan mu'amala. In sun ɓata maka, to kai musu afuwa kuma ka kyautata musu, dan kai ma Allah ya maka irin wannan mu'amalar da kake so. Fa innal jazaa min jinsil amal, domin irin sakamakon ka, irin aikinka, irin aikin da kai, irin sakamakon da zaka samu. Fa kama ta'mal ma'an nas fi isa'atihim fi haqqika, kamar yadda kake wa mutane yayin da suka ɓata maka kake musu mu'amala. yaf'alullahu ma'aka fi dhunubika wa isa'atika, kai ma sai Allah ya maka irin wannan mu'amalar yayin da kai saba masa, sai ya yafe maka kuma ya biyo baya da wasu kabaki na girmamawa na ainihin ihsaninsa. Jaza'an wifaqa, kuga wannan sakamako ne daidai da irin aikinka. In kuma ka ga dama, in ji Ibnul Qayyim ya ce je ka karama, in ka ga dama ka yi afuwa, in ka ga dama ka kyautata, in ka ga dama ka ƙi kyautatawa. Fa kama tadinu tudanu, kamar yadda kai haka za a yi maka. Wa kama taf'alu ma ibadihi yaf'alu bika, yadda kai wa bayansa haka zai maka. Saboda haka kullum ka riƙa tunanin matsayin da kake da shi a wajen Allah subhanahu wataala da laifuffukanka da suka cika maka rayuwarka kuma kake neman gafarar su tare da tautatawa kuma kake neman ubangiji ya maka to haka kai ma kai irin wannan tare da bayin sa baya ga wannan kuma idan kai kai haka to zaka samu kuma taimako daga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya koka masa cewa dangin sa kullun cikin tautata musu yake amma kuma su kullun cikin mura da masu suke ana samun irin wannan sai kaga mutum a cikin dangi kullun yana kokarin ya zai kyautata ya zai faranta amma kuma shi kullun bata masa yake kullun cutar da shi dangin sa suke ya kawo kukan sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi abinda yake faruwa tsakanin sa da dangin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi la yazalu ma'aka min Allahi zahirun ba dumta ala zalika ba zai gushe ba ba za ka gushe ba kana samun mai taimaka maka mai goyen bayan ka tare daga Allah matukar ka tsaya akan haka mana ka ci gaba da taimaka musu ko da suna cutar da kai kai kuma Allah yana tare da kai zai taimaka maka saboda haka yana daga cikin ihsanin Ubangiji subhanahu wataala ga bawansa yayin da ya kasance bawa yana kyautatawa ana modana masa to shi kuma Allah subhanahu wataala zai kawo masa dauki zai goya masa baya sannan Ubangiji subhanahu wataala karshe zai bashi nasara domin duka mutane da za su ji labari da za su ji labarin cewa ai wani yana kyautatawa wani ba kadan ba yana masa kaza yana masa kaza amma kuma shi kaji abin da yake masa yake masa wannan kuma abin da yake masa marasa kiyo bai hana ci gaba da kyauta masa ba to duk mutane za su zama tare da kai duk za su zama masu goyen bayan ka to kaga ihsanin ka zuwa gare shi ya sa ka samu kuma zukatan mutane gaba daya sun ci gaba da yi maka kyakkyawar addu'a da kyakkyawan fata kuma da tsaya maka a cikin dukkan al'amari da ya shafe ka shi yasa karanta sirar bayan Allah za ka ga irin wannan dewa za ka ga ana bata musu suna kyautatawa ana bata musu suna kyautatawa akwai al-ahnaf ibn qais wata rana ya taho sai wasu sai wani ya biyo shi al-ahnaf ibn qais ya daga cikin waɗanda suka shahara da haƙuri a cikin larabawa ya rasu shekarar hijira 72 ya fito sai wani ya mutum ya biyo shi ya dinga zagin sa shi ne yana ta tafiya bai kula shi ba yana ta tafiya har ya shigo unguwarsa mutumin da ya biyo shi sai ya juyo ce da shi ka yi maza ka kammala dukkan zage-zagen da za ka yi mun ka kare ka ganin ka shigo unguwata in ba haka ba in wawayen unguwar nan suka ji labarin ka suka ga abin da kake mun to za ka ga abin da ba ka so yi sauri ka gama kaga shi yana masa shigo ya kokarin yadda zai kubutar da shi kada ya shiga hannun matasa su ji su fito su ji yana zagin wannan bawan Allah kuma a wasu ba zai ji da dadi bai ce in ma zaka gama zage-zagen ka ka tafi in matasan da suka ji to ba za ka ji da dadi ba to haka bayan Allah na kware suka sanje tarjuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kullum muna faɗa wa mutane wannan bawan Allah irin yadda ya rika ganin tuggu iri-iri daga wajen yan bid'a amma rayuwarsa cike take shi kuma da kyautata musu lissar da ya samu wata dama da inda a ce ba shi ba ne wani ne ramuwar gayya zai yi shi kuma a lokacin ƙara kyautata musu zai irin wannan ba kaɗan ba lokacin da Ibnu Makhluf ya rasu Ibnu Al-Qayyim ya zo yana murna yake gaya wa Ibnu Taymiyyah cewa babban maƙiyinka wanda ya yi ta sa'ayi ya ga an kashe ka ya yi ta sa'ayi ya ga cewa an zubar da jinin Ibnu Taymiyyah yanzu yana murna cewa ya mutu Ibnu Taymiyyah ya daka masa tsawa ce me haka ta za ka riƙa murna ruwa na ya mutu tashi ka kai ni gidan su musta'ziya nan da nan ya wuce gaba aka iya je gidansa ya musu ta'ziya ya masa addu'a ya ce kuma dukkan wani abu na buƙata ku in ya taso ku neme ni babban makiyinsa ne amma ka duba yadda ya yi masa a abin nan ɗinsa irin wannan suna nan da yawa bayan Allah da ƙwarai to wannan tarbiyya ce da Allah subhanahu wataala ya bawa annabinsa shi kuma ya karantar da al'ummarsa sai dai abu ne mai wahala kamar yadda Allah ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim sai mai babban rabo ne zai iya wannan ba kowa ba amma dai kuma ka nemi tsarin Allah daga shaidan shi yasa zamu ga ayar da take gaba abinda take gaya mana kenan ka nemi tsarin Allah daga shedan da yadda za a tunzura ka kakka bari shedan ya wasa da kwakwalwarka da hankalinka insha Allah wanda ita ce matashiyar karatu mu na gaba abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa